This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yako makirri ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 21 ga watan Oktoban shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin fafutuka a Nijar sun buƙaci hukumomin mulkin sojin ƙasar su gaggauta mayar da ƙasar akan turbar demokuraɗiyya kamar yadda Janar Tiani ya yi alƙawari a washe garin juyin mulkin a bara. A cikin shirin za a ji kuma kira da masana ke yi cewa kamata ya yi 'yan Najeriya da gwamnatin ƙasar su ba da ƙarfi wajen sarrafa da kuma fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Kamar kowane daren ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar, wanda a yau shirin zai haska fitila a kan zaɓen Ghana, inda ake ƙulla alƙawura da ƙudurori tsakanin 'yan ƙasar da masu neman madafun iko. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni, to amma kafin nan ga Zahra da labaran duniya.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Manzon musamman na Amurka Amos Hochstein ya isa birnin Beirut a yau Litinin domin tattaunawa da nufin samar da mafita kan tashin hankalin da ake yi a kan iyakar Isra'ila da Lebanon. Hochstein ya shaida wa manema labarai cewa ya yi wata ganawa mai ma'ana da Nabih Berri, kakakin majalisar dokokin Lebanon, kuma zai tattauna da membobin gwamnati da sojoji akan al'amuran tsaro, zaman lafiya da kuma wadatuwar tattalin arziki. Inda a yau ne sojojin Isra'ila suka nemi yafiya saboda kashe sojojin Lebanon uku a wani farmaki da suka kai a kudancin ƙasar. Mai magana da yawun sojin Isra'ila ya ce harin na jiya Lahadi ya fada kan wata mota mallakar sojojin Lebanon, kuma ba auna sojojin na Lebanon Isra'ila ke yi ba. Gwamnatin Pakistan ta yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima a yau Litinin, inda ta baiwa majalisar damar zaɓa alƙalin kotun ƙolin ƙasar, matakin da jam'iyyun adawa da kuma masu zaman kansu suka soka a matsayin cin zarafi ga 'yancin shari'a. Ya zuwa yanzu alƙalin da ke da matsayi na biyu a kan karagar mulki zai fara aiki ne kai tsaye a matsayin babban alƙalin ƙasar, lokacin da babban alƙalin ya ritaya a shekaru 65. Canje-canjen na zuwa ne kwanaki kaɗan kafin babban alƙalin alƙalin Pakistan, Qazi Faiz Isa, ya yi ritaya a ranar 25 ga watan Oktoba. Jam'iyyar da ke mulki ta Prime Minister Shehbaz Sharif ta amince da sauye-sauyen kundin tsarin mulkin ƙasar a wani zama na musamman da Majalisar Dokoki a ranar Lahadi. A yau ne sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai wata ziyara bazata Ukraine domin goyon baya ga sojojin Ukraine da kuma ganawa da shugabannin ƙasar. Ziyarar ta Austin ta zo ne kwanaki bayan da Amurka ta sanar da dala miliyan 425 a matsayin sabon tallafi ga Ukraine da ya hada da na'urorin tsaron sararin samaniya da makaman yaƙi. Jami'ai a Kyiv sun ce hare-haren da Rasha ta kai da jirage marasa matuka sun raunata akalla mutum ɗaya a babban birnin Ukraine a yau. Rasha kuma ta kai hari da jirage marar matuki a Melikov da ke kudancin Ukraine. Ita ma ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuka guda 18 da aka kaddamar da hare-hare da su a cikin dare. Manazarta Amurka sun gargaɗi 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican da Democrat a kan zaɓaɓɓen kalaman da suke amfani da su a fagen yaƙin neman zaɓe, inda suka ce zai iya kawar da damar su ta lashe zaɓen fadar White House. Yayin da aka fara kaɗa ƙuri'a a jihohi da dama, mataimakiyar shugaban Amurka kuma 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat Kamala Harris ta yi jawabi ga manema labarai, inda ta ƙara sukar abokin takararta a siyasa tsohon shugaba Donald Trump. Daga baya, Trump ya fayyace cewa yana magana ne akan abokiyar takararsa ta Democrat, amma ya sake maimaita ikirarin. Zafafan kalaman da 'yan takarar shugaban ƙasar biyu ke amfani da su wajen ƙalubalantar juna ba lalle bane salon ya kai ga nasara kamar yadda wani manazarcin siyasa Shannon O'Brien ya shaida muryar Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin Sudan ta ce wani kwamandan mayakan kungiyar 'yan sa-kai ta RSF ya sauya sheka tare da wasu dakaransa, matakin farko da wani babban jiko ya dauka tun bayan soma yakin da bangarorin biyu suke yi da juna sama da watanni 18 da suka gabata. Magoya bayan sojojin sun wallafa hotuna a yanar gizo suna nuna Abugla Kaikal, tsohon hafsan sojin da ya zama babban kwamandan RSF a jihar Algeziri da ke kudu maso gabashin kasar bayan yayi murabus. Daga baya kungiyar RSF ta wallafa wata sanarwa ta cewa Kaikal ya sauya sheka ne bayan wata yarjejeniya, kuma ta ce ta yi hasarar sojojin da suka sauya sheka tare da shi a gabashin jihar Algeziri inda Kaikal ya fito. Sojojin waɗanda a baya-bayan nan suka bayar da rahoton samun galaba akan kungiyar ta RSF a sassan birnin kasar, ta ce Kaikal ya yanke shawarar ɗaukan matakin ne saboda rashin amincewa da ajandar RSF.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu bude taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Niger, inda wasu kungiyoyin fafutuka na gamayyar DCTR suka buƙaci hukumomin sojin ƙasar CNSP su gaggauta ɗaukan matakan mayar da ƙasar akan turbar demokuraɗiyya, kamar yadda General Abdulrahman Tiani ya yi alkawari a washegarin juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin shekarar 2023. Ƙungiyoyin sun yi wannan kira ne a taron manema labarai da suka kira a birnin Yamai. Ga dai Suleiman Muni Barma da ƙarin bayani.
A sanarwar da suka fitar, ƙungiyoyin na gamayyar DCTR a ƙarƙashin jagorancin Isuhu Sidibe sun fara ne da nuna gamsuwa kan wasu muhimman matakan da suka ce hukumomin mulkin sojan Nijar sun ɗauka daga lokacin da suka karɓi madahu kawo yau.
Concernant la sécurité, la DCTR soutient l'approche du président du CNSP.
Yace a fannin tsaro, DCTR na goyon bayan hanyoyin da shugaban majalisar CNSP ya mai da hankali kansu, wato hada hanyar sulhu da hanyar karfafa matakan soja. Sannan tana ra'ayin karfafa hulɗar ayyukan soja a tsakanin ƙasashe makwabta. Ƙungiyoyin sun jinjinawa gwamnatin mulkin sojan Nijar dangane da yadda ta yi tsayin daka wajen biyan albashin ma'aikata a kankari, duk da takunkuman da ƙasar ta fuskanta a baya. Sannan sun ayyana jerin wasu matakan da hukumomin suka ɗauka a tsawon watanni 15 na mulkin riƙon ƙwarya da suka kira abin ayaba. Lawal Sallau Tsayabu TSA shi ne kakakin DCTR.
Rage ma abinci tsada da rage waɗansu abubuwa, kayan masarufi da man feta da aka rage, to abubuwa ne wanda aka yi na alheri.
To sai dai gamayyar ƙungiyoyin ta buƙaci hukumomin mulkin sojan akan maganar mayar da ƙasar kan turbar demokuraɗiyya kamar yadda aka alkawalta a baya.
Wa'adin da suka ɗaukan makansu sojawa shekara uku suka ce za su yi, su haɗa kan 'yan ƙasa su gyara komi da komi a dawo yanayi na demokrasiya. Muna tsammanin za a dawowa cikin yanayi na demokrasiya akan hanya ta maslaha ta tattaunawa. Mu tahiyyarmu tahiyya ce ta Latijawa, to shi ne mu a DCTR mutane ne wa'anda ke son kwanciyar hankali, kuma mutane ne wa'anda ke fatan ƙasar Nijar ta dawo ga yanayi na demokrasiya, ta dawo da yanayi na kiyaye haƙƙin ɗan adam.
Wannan kira na haɗakar DCTR na zuwa a wani lokacin da wasu bayanai ke cewa gwamnatin mulkin soja ta fara shirye-shirye domin gudanar da taron wakilan rukunonin al'ummar Nijar na ciki da waje da nufin tattauna makomar ƙasar a siyasance. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu ko bari mu garzaya makociya Najeriya. A yayin da masu kanana da matsakaitan sana'o'i ke kokawa game da yanayi da manufofin tattalin arziki na gwamnatin tarayya kama daga cire tallafin man fetur da ƙarin haraji da ƙarin kuɗin wutar lantarki da daidaita tsarin kuɗi da sauransu ke durƙusar da ayyukansu. Wasu masana na gani kamata ya yi gwamnati ta canza salon kamun ludayinta a fannin manufofin tattalin arzikin. ‘Yan ƙasa kuma su karkatar da tunaninsu daga shigowa da kayayyakin amfanin yau da kullum zuwa ga sarrafawa da kuma amfani da su a cikin gida, kana a fitar da su zuwa ƙasashen ƙetare don ceto tattalin arzikin ƙasar daga durƙushewa. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan kira dai yana ƙara samun ƙarfi ne a yayin da masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i ke rasa jarin su sakamakon yadda darajar naira ke ƙara faduwa, kuma ba sa iya sayan kayayyaki daga waje ko sarrafa na cikin gida da ke buƙatar shigowa da kayayyaki, wanda ake alakantawa da tashin dala, tsadar wutar lantarki, tashin farashin kowace litar man fetur da dai sauransu. Fitacciyar 'yar kasuwa kuma jagorar kamfanin fitar da amfanin gona zuwa ƙasashen waje ta ce, ganin yanayin da Najeriya ke ciki ta fuskar tattalin arziki, dole ne a karkata ga fitar da amfanin gona.
Sunana Binta Gaude, shugaban kamfanin Gaude Agro Export, kamfani da ya kware akan fidda amfanin gona daga Najeriya zuwa sauran kasashen duniya. To, ina so in yi amfani da wannan dama, gani yanayin ƙasarmu ta shiga, in jawo hankalin mutane, karkata mu mai da hankalinmu wurin fidda amfanin gona irin su zoɓo, riɗi, zogala, jinja da dai sauransu daga ƙasarmu Najeriya zuwa sauran kasashen duniya.
Shi ma fitaccen ɗan kasuwa kuma mai sharhi akan kasuwancin zamani, Alhaji Jamilu Abdulsalam, ya bayyana cewa
akwai abubuwa waɗanda suke su ne ƙashin baya na gudanar da kasuwanci a kowace ƙasa, kuma su ne ƙashin baya na hassasa cigaba na kowace ƙasa. Misali, akwai maganar wutar lantarki. Idan har gwamnati bata mai da hankali an samar da wutar lantarki a wannan ƙasar ba, wanda wannan wutar lantarki kowace irin kasuwanci za ka yi, kowace irin masana'anta za ka gudanar, dole ne sai da wutar lantarki, saboda an cire maka tunanin sayan diesel, tunanin sayan generator, gyaran generator da yake. Na biyu, dole ne sai gwamnati ta samar da abinda ake ce ma LC, letter of credit, ga 'yan kasuwa waɗanda suke iya siyo kayayyakin amfani a ƙasar waje. Misali, akwai kayan da za su siyo domin sarrafawa a gudanar da aikin masana'antu, kamar a ce raw materials da machines da za su, wanda dole sai gwamnati ta shiga ciki ta ba su dama cewa to CBN ta ba da dala ka tura zuwa kamfanin da zaka siya a kowace ƙasa ce a duniya, har a kama ka kayan ka kai kuma ka biya a naira.
A wani bangare kuma masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Gurfi ya ce,
tabbas halin da muka samu kanmu hali ne wanda ɗan Najeriya bai taɓa tsammanin zai samu kansa a wannan hali ba. Babban abun da ya jawo mu a halin da muke ciki shine karewar darajar naira. To, ina gani yana da kyau gwamnatin tarayya ta tabbatar da ta yi abubuwan da zai karfafa kamfuna na cikin gida su tsaya. Yanzu akwai kamfanin America wanda ake kira Protect and Gamble, duk bukatun kayan mata da jarirai kamfanin ne yake. A Africa wuri uku ya kafa shi, Ibadan, South Africa, Johannesburg da kuma Cairo. Amma yanzu saboda halin da ya samu kanshi ya rufe na Nigeria, ba dan ba a ciniki ba. Mun san kamfanin nan mai yin Panadol da sauran magunguna sai Andrew Liberson, wato Glasgow Smith, ta rufe. Kwanan nan kamfanin Pfizer sai da ya siyo rufi, har yanzu ana nan ana can. Wannan yana nuna maki dole gwamnatin tarayya ta canza salo, waɗannan kamfuna a yi abin da suke bukata, sannan na cikin gida a raya su. Kowa yana ganin yanzu saboda rayuwar da aka yi ma kamfanin cikin gida, yau ba mu bukatar siminti, za ka je ka sai ko na mangal buwa ko ka sai na Dangote, kuma ya wadatar da mu. To, me zai hana sauran al'amura a taimaka ma 'yan Najeriya? Ya zama na duk waɗannan abubuwan muna sarrafa su, muna amfani da su, kuma gwamnatin tarayya ta fara nuna wannan misali. Gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su zama suna bada ayyuka ga mutanen, kuma ana lissahin abinda muke kira cost benefit analysis, menene zai amfani jama'a.
A baya-bayan nan dai, 'yan Najeriya na ta tafka muhawara mai karfi akan shawarar Babban Bankin Duniya, wanda ya jaddada mahimmancin tabbatar da cewa gwamnatin Najeriya ta ci gaba da aiwatar da sabbin manufofinta. Lamarin da ake ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi a kai, wasu na ganin wannan bai dace ba don talakawa na cikin munin yanayi. Halima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulra'uf, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Mahmud Kwali da shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Ba ma su siya azar maula ba, makiya yanci dillalai ba, da idan ba su tuba da wannan ba, haɗa kai ba zai wani karko ba.
Masu tsari, assalamu alaikum, barka da saduwa da kuta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Na sake ra'ayina, ba zan zaɓi mutum saboda fati ko saboda cancanta, zan zaɓi mutum.
Ko da musulmi ba na son sama albarkacin musulunci don jefa mashi kuriya.
Oh, gaskiya ni dai ban vote. Ban vote saboda su duka ba su da gaskiya. Isa gaskiya ni dai shekaran ga ban vote.
Yau shirin na ƙasar Ghana a kan batun zaɓen ƙasar, inda ake ƙulla alƙawura da ƙudurori tsakanin ‘yan ƙasa da masu neman kama madafin iko. A dakacin
Afirka mutum ne ‘yantacce, hanshaƙi kuma ingantacce, mai ƙarfi ga shi amintacce, da basira ilmi tatacce, da fari da baki niji ko.
Madalla. Masu rai tuni, hukumar zaben ƙasar Ghana ta ayyana ranar 7 ga watan Disambar bana da ke tafe a matsayin ranar da al'ummar ƙasar waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'a za su zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki. Kamar yadda masana a fagen demokaraɗiyya ke faɗi, zaɓe shi ne ginshiƙin kafar ƙulla alaƙa ko alƙawari tsakanin 'yan ƙasa da masu mulki. Alƙawuran dai ana gina su ne akan abubuwa da za su inganta rayuwar al'ummar ƙasa, musamman fagen tattalin arziki, kiwon lafiya, ilimi, zamantakewa da sauran muhimman fannonin rayuwar bil'adama. A nan, masana harkokin demokaraɗiyya sun sha nana ta muhimmancin cewa mai kaɗa ƙuri'a yana auna dalilinsa kafin ya yanke shawarar wanda zai zaɓa, saboda asalo na demokaraɗiyya ƙuri'ar ɗan ƙasa ita ce kimarsa. Kazalika, tsarin demokaraɗiyya ya baiwa 'yan ƙasa damar tuhumar shugabannin da suka jefa wa ƙuri'a a yayin zaɓe, muddin suka gaza wajen cika alƙawari ko yarjejeniyar da suka cimma a tsakaninsu gabanin zaɓe. Ƙasar Ghana dai na cikin jerin ƙasashen duniya masu tasowa, kuma tana cikin ƙasashen nahiyar Afirka da ake ganin kamar demokaraɗiyyar ta kama tafarkin zama da gindinta. Yanzu haka dai al'ummar ƙasar ta Ghana na bayyana ra'ayoyi mabambanta game da ƙudurinsu na jefa ƙuri'a a wannan zaɓe na bana, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da abokin aiki Idris Abdalla Bako ya haɗa wannan fili daga birnin Accra.
Ni ina zabe ne domin ni manna da inci, ina kishin kasana, kuma zaben da nike yi ina duba wanda ya cancance nike zaba.
Zabe ga tamu a kasan mu Ghana wannan a sama ga anya ta yi, ni dai tsakani da Allah danin kada ƙuri'a na ba musulmi, domin saboda ba zan zabe jam'iyya na gaba ga musulunci na ba, ko da musulmi ba na son sama albarkacin musulunci da jefa mashi kuriya. Mai magana Alhaji Yoba dan gidan bawa na uku.
Ni dai gaskiya zan diba kan cancanta ne, ko kuma mutum ya taba yi mun taba ganin adalcin da ya yi mana. Allah ya so, yanzu gare ni zan diba cancanta ne. Da kan bayan na diba ra'ayi ko siyasa ko ni sai ko ina son mutum sai in zabe shi, amma yanzu ga insha Allah, Allah ya so yarda na saki ra'ayina. Ba zan zabi mutum saboda fati ko saboda cancanta, zan zabi mutum.
Mutum zabe da ke zuwa ni zai ma'adili zabi ne, wanda zai zo ya duba ya yi muna adalci, kuma ya taba yi ya yi an gani ni a matsayin nayin ƙasa, kuma batun manifest shi ne zan duba cisa inda ni zan yi zabe na kenan.
Ni dai a cikin ababai da dan duba in yi zabe, na farko dan duba mai shin dan wana musulmi ne, na biyu kuma dan duba promises da ababai da mai shi ke cewa inda ya zo dai inda ya kasance gaskiya, mai shi dai kokarta ya yi ababai da za su kawo ma al'umma sauki.
Oh, gaskiya ni dai ban vote. Ban vote saboda su duka ba su da gaskiya. Ya ka vote ma wani ya zo yana nashi wannan nashi daban. Isa gaskiya ni dai shekaran ga ban vote.
Mabambantan ra'ayi kenan daga wasu al'ummar Ghana game da ɗan takarar da suke da niyyar zaɓa.
Komai ya faɗa mana ƙarya ne, don ba ma su siya azar maula ba. Makiya yanci dillalai ba, da idan ba su tuba da wannan ba, haɗa kai ba.
Shin me ya kamata masu kada ƙuri'a su duba ga ɗan takara kafin su kada ƙuri'ar su? Tambayar da na yi wa Dr. Imran Muhammad, daraktan shirye-shirye na hukumar wayar da kan jama'a na ƙasa ko NCCE a takaice.
Fa kamar yanda muka sani dai wannan shekara-shekara ne na zaben masu shugabancin ƙasa a nan Ghana. To kamar dai kanda kullum muke nasiya mulkin demokratiya ya kunshi abubuwa da yawa. In aka kai zabe wayanda suka fito suka ce a zabe su, da mu al'umma masu zabe muna da hujjoji dai daban-daban da yake muke kafawa mu zabi shugabanni. Yau a nan ƙasar mu Ghana batutuwa nan da yawa kan tazancen sha'anin karatun yara ta wurin aiki, tattalin arziki. To in za mu yi zabe, abubuwan da ya kamata mu duba kenan. Doka na ƙasa dai bai hana ka kanka zabi shugaba kan wani fanni daban ba, amma wanda ya fi muhimmanci ne ka zamana kaman ka zabi shugaban da zai kawo maka ci gaba a ƙasa. Wayannan abubuwan kuwa da na zancen su a farko, kabilanci, kan batun addini, kan batun wata kila mai shi kudi dai zai doki auye rude ka auye maka babban kyauta da ya sa ka zabe shi. In mun yi zabe kan wayannan abubuwa, zai waye gari kaman watakila wanda ka zabi kaman don ya baka kudi ka zabe shi don saboda kudin shi. Na farko, tunda saboda kudin shi ka zabe shi ya baka kudi ya maka babban alheri ne, baka da hanya a waye gari ka ce zaka question shi, ka ce zaka saya sayin daka ka tambaye shi a ka ce zaka yi kaza don me shi na yami ya sai kuriyanka.
A zaben jin ra'ayin jama'a da nayi, na samu wasu da dama da suka nuna cewa su ba za su kada ƙuri'a ba domin sun gaji da zaben shugabanni da ba su tausayin jama'a kuma ba su cika alƙawari. Shin me zaka ce game da haka?
Ce mu ce yanzu duniya duka akwai kunci, amma abin da zai kawo muna ya sunan shi kwanciyar hankali shine in ranar zabe ya kai mu kokarta mu je mu yi zabe. Matsalan da kenan ne, in baka je kai kayi zaben ba, wani su za su je su zabi maka abin da zai zamana watakila bai zama maka alheri ba. Saboda shi mu kokarta ranar zabe ya kai mu je mu yi zabe. Zabe wani abin nan gefe kuriya, wani abu ne da ke sawa kaman kai dan kasa mai cikakken yanci ya zamana kaman muryanka ya zo cikin mulkin kasanka. Saboda shi kar mu gaji mu je mu yi zabe. Zance na karshe shine, yau kasan mu na Ghana muka duba matasa na da yawa sosai. Zaben da zamu yi ga kuma roko muke yi ma matasa, muna kuma musu nasiya mu je mu yi zabe cikin kwanciyar hankali. Kowa na nufin kaman wanda zai zabi ya dace kaman mai shin nan ya ci nasara, amma ba haka bane. Ka zabi naka, wasu kuma sun zabi nasu. An kidaya kuriya ya zamana kaman nakan nan bai yi dadin kai ba. Duka ni shekarun gumi kaddara, akwa ke rugumi kaddara, sabon karo ya zawo. In sabon karo ya zagayo, da kila kai kuma kai nasara.
To Allah ya kyauta, masu rai karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Ya zama da jin daukacin abokan aiki musamman Idris Abdalla Bako, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Kasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutananta, kosassu babu tsirarai.
To madalla a gaida na Kwari da wannan shiri. Yanzu kuma lokaci ne da Murtala zai gabatar muna da shiri na gaba.
Ana ci gaba da dakon matsaya ko hukuncin hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka wato CAF kan takaddamar da ta taso tsakanin Najeriya da Libya dangane da wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka. Hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF ta yi zargin yadda aka jefa ɗan wasan ta cikin hatsari a makon jiya bayan da hukumomin ƙasar Libya suka karkatar da akalar jirginsu a yayin da suke shirin sauka a birnin Benghazi domin fafata wasansu na biyu. Kwana biyu bayan da Najeriya ta karɓi bakuncin Libya ɗin ta kuma doke ta da ci ɗaya da nema a wasan farko a birnin Uyo. NFF ɗin ta yi korafin kulle tawagar 'yan wasa da jami'anta na tsawon sa'o'i kusan 18 a filin jirgin saman da aka karkatar da su na Al-Abrar, lamarin da ya sa suka yanke shawarar kauracewa buga wasar. To sai dai takwararta ta ƙasar Libya ta musanta hannu akan karkatar da jirgin nasu da kulle su tsawon sa'o'i, inda ta ce ba daga gare ta bane umarni ne na hukumomin ƙasar. Duk da yake ita ma ta yi nata korafin cewa jirginsu ya sauka a Port Harcourt maimakon Uyo inda suka buga wasan, tare da su ma share su a filin jirgin saman na tsawon sa'o'i 2-3. Hukumar ta CAF dai ta miƙa lamarin ga kwamitin ta na ladabtarwa, wanda tuni kuma ya karbi takardun korafi da na kariya daga kasashen biyu a jiya Lahadi. A daya bangaren kuma Najeriya ta sami kaiwa a matakin quarter final na gasar kwallon kafa da cin kofin duniya ta matasa mata ya kasa da shekaru 17 ta hukumar FIFA bayan da ta sami nasara a karo na biyu kan Ecuador da ci 4 da nema a ƙarshen mako. Wannan ya bata adadin maki 6 a cikin wasannin ta biyu. Kasancewar wasanta na farko a makon jiya ta lallasa New Zealand da ci 4-1, kuma yanzu haka ita ce ke saman rukunin A na gasar, yayin da ya rage saura wasa ɗaya ta buga a matakin na rukuni. Sauran kasashen da suka sami tabbacin tsallakewa zuwa matakin na quarter final tun yanzu sun hada da Spain da ke saman rukunin B da maki 6 a cikin wasanni biyu, sai kasashen Korea ta Arewa da Ingila da suke da maki 6-6 a rukunin C, yayin da ba a san macito ba a rukunin D, inda Poland da Japan suke kan gaba da maki 4-4, Brazil na bin su da maki 3. Kasashe uku ne yake wakiltar nahiyar Afirka a gasar, da suka hada da Najeriya da Kenya da kuma Zambia. To sai dai Tuni da sauran biyun suka sami tabbacin yin wajerar tun daga matakin na rukuni, kasancewar ba wadda take da maki ko ɗaya kawo yanzu da aka buga wasanni bibbiyu. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Arsenal ta Ingila Mikel Arteta ya kuka kan yadda jan katin kura ke kokarin haifarwa kungiyar kuma baya a fafutukar da take yi na kawo ƙarshen kamfar lashe manyan kofuna. Yana mai cewa wajibi ne su dauki matakin shawo kan baiwa 'yan wasan jan kati. Hakan ya biyo ne bayan jan katin kura da aka baiwa dan wasan kungiyar William Saliba a wasar gasar Premier da suka buga da Bournemouth a ƙarshen mako, lamarin da ya sa kungiyar ta sha kashi da ci 2 da nema. Saliba shine dan wasan kungiyar ta Arsenal na uku da aka baiwa jan katin kura a wannan kakar wasanni, bayan da aka taba korar Declan Rice da Leandro Trossard, lamarin da Arteta yace tilas ya taka wa lamarin birki. To ƙarshen labarin wasannin kenan. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC.
To madalla da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Manzon musamman na Amurka ya isa birnin Beirut a yau Litinin domin tattaunawa da nufin samar da mafita kan tashin hankalin da ake yi akan iyakar Isra'ila da Lebanon. Hochstein ya shaida wa manema labarai cewa ya yi wata ganawa mai ma'ana da Nabih Berri, kakakin majalisar dokokin Lebanon, kuma zai tattauna da membobin gwamnati da sojoji akan al'amuran tsaro, zaman lafiya da kuma wadatuwar tattalin arziki. Gwamnatin Pakistan ta yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima a yau Litinin, inda ta baiwa majalisar damar zaɓa alƙalin kotun ƙolin kasar, matakin da jam'iyyun adawa da kuma masu zaman kansu suka soka a matsayin cin zarafi ga 'yancin shari'a. Ya zuwa yanzu alƙalin da ke da matsayi na biyu a kan karagar mulki zai fara aiki ne kai tsaye a matsayin babban alƙalin ƙasar. Jam'iyyar da ke mulki ta Prime Minister Shehbaz Sharif ta amince da sauye-sauyen kundin tsarin mulkin ƙasar a wani zama na musamman da Majalisar Dokoki a ranar Lahadi. Manazarta a Amurka sun gargadi 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican da Democrat akan zafafan kalaman da suke amfani da su a fagen yakin neman zaɓe, inda suka ce zai iya kawar da damar su ta lashe zaɓen fadar White House. Yayin da aka fara kada ƙuri'a a jihohi da dama, zafafan kalaman da 'yan takarar shugaban ƙasar biyu ke amfani da su wajen ƙalubalantar juna ba lalle ba ne salon ya kai ga nasara, kamar yadda wani manazarcin siyasa Shannon O'Brien ya shaida muryar Amurka. Rundunar sojin Sudan ta ce wani kwamandan mayakan kungiyar 'yan sa kai ta RSF ya sauya shiga tare da wasu dakarunsa, matakin farko da wani babban jiko ya dauka tun bayan soma yakin da bangarorin biyu suke yi da juna sama da watanni 18 da suka gabata.
To masu sauraro, iya abin da za mu iya kawo muku yau kenan, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri, inda za ku ji shirin tsaka mai wuya, inda masu fashin baki suka fafata akan zaben da ke gabatowa na nan kasar Amurka. Don haka sai a tare mu a wannan lokaci domin cin jin wannan fashin bakin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Gresham wacce ta shirya ta bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan dare Mr. Chan. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Allah ya bamu alkhairi nan nasa. Amin, sama amin. Makwana lafiya. Wassalamu.